إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر رانر أصبر تي ونن تا داتي دا رانر أشرين دبيو غوت الرجوع الآخر شكرا تدبو لدري هدى دا 40 دا أكبا هجر منزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وندا كما يداتي دا دسافر أشرين دا بقوي غوت النوفمبر شكرا ميلادية تدبو بيو دا أشرين دا دايا ونن شيني درسي نقوما cikin lissafin darussa daga littafin kitabus sunna wallafar al imam abu bakar ibnu abi asim rahmatullahi alayhi wanda shine ahmad ibnu amr ibnu dahak ibnu makhlad allah ubangiji ya gafarta masa wannan malami wanda ya rusu ne a shekara ta 287 bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin wato muhimman littafin nashi daga cikin muhimman littafin sunna ta fuskar wato karara aqida ta magabata musamman waɗanda suke kawowa da isnadojin su idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyar wannan malami a inda yake ta mana darasi akan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata game da iftiraqul umma rabuwar al'ummar musulunci zuwa kungiya kungiya zuwa gida gida to dan taliki ne nake so na ƙara mana kafin mu shiga cikin littafin shine akwai malamai da suka bada muhimmanci wajen tattauna mas'alan nan ta iftiraqul umma daga cikin su akwai shi kanshi al-imamu ibnu taymiya rahmatullahi alayhi a wurare daban-daban cikin littafansa musamman kuma a cikin wasu fatawoyi da ya bayar a cikin majmu'ul fatawa da aka tattauna da mas'aloli da ya kawo zaka ga ya bada muhimmanci sosai wajen tattauna wannan mas'ala da bayani akan ta haka nan akwai mashhurin malamin nan Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi mai littafin Al-Farqu Bain Al-Firaq wa Bayan Al-Firqati An-Najiya littafi ne mujalladi guda haka kankani haka nan Al-Imam Ash-Shatibi mashhurin malamin nan masanin ilmomi na maqasid ash-shari'a cikin dabin shi Al-Ittisab bis-Sunna yayi tattaunawa mai tsayi shi ma game da wannan mas'ala akwai wani malami da ne mana ishara zuwa gare shi ran nan wannan malami ne wanda yake rayuwa a wannan zamani shine Sheikh Ali ibn Naif Ash-Shahud shi kuma ga nashi littafin Al-Mufassal fi takhrij hadith iftiraq al-umma wannan mujalladi guda ko kace juz'i guda wanda ya tattauna akan dukkanin mas'aloli dake da alaka da ainihin hadisin ta fuskar tabbatar da cewa hadisin mutawatiri ne abu na farko kenan hadisi ne mutawatiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai da dama sun ruwaito shi mun ji riwayar su Abu Huraira su Muawiya su Abdullahi dan Amr dan As su Auf ibn Malik al-Ashja'i Anas dan Malik Abu Umamah al-Bahili sannan Abdullahi dan Umar sannan Abdullahi dan Mas'ud Mu'adh dan Jabal Arjafa al-Ashja'i din mun ji riwayar su wadannan da wasu hadisi da wasu sahabban wadanda ba wadannan ba sannan kuma yayi kokarin karrara wannan mas'ala da muka ji daga malamai tun a baya cewa waɗannan bid'o'i da aka ambata cewa kungiyoyi za su rabu na bid'a ta aqida har zuwa gida 73 guda 72 dukkanin su bata ne to akwai malaman da suka kokarin su tantance waɗanne ne wannan kungiyoyi sai suka lura cewa to usulul bid'i kamar yadda muka ji a baya su ne guda hudu akwai ar-rafd rawafida asali ne mai zaman kanshi akwai al-khawarija asali ne mai zaman kanshi akwai qadariya asali ne mai zaman kanshi akwai murji'a waɗannan kungiyoyin guda hudu sune usulul bid'i yayi kokarin karara cewa to malamai sun bibi waɗannan firqoki suka ce to dub bid'o'i sun yi reshe ne daga waɗannan kuma kowace bid'a ta resanta ta yi reshe kala daban-daban har sama da 18 wanda shi ya bada aka samu adadin ya kai akalla 72 wasu malaman kuma suka ce wannan lamba da aka faɗa mafhumul laqab ne mafhumul adad amin ba dole ya zama keke da keke wannan adadin bane daga cikin sa akwai ibnu hajar wanda ya ce shi tun a zamanin shi ma an kirga kungiyoyi sun fi guda 100 da haka wasu kungiyoyin dole sai an hada su da junan su zasu zama wato didda sun rabu amma kuma suna nan a matsayin kungiya guda daya sai an akida ta raba su sannan wannan hadisi kamar yadda muka ji na ishraqul umma malamai sun fitar da shi altafan su ashabus sunan dukkanin sun fitar musamman al-imamu abu daud at-tirmidhi ibnu majah sun fitar da wannan hadisi al-imamu nasa'i a cikin al-mujtaba da cikin sunan al-kubra sannan al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naysaburi abdurrazzaq as-sanani ya fitar ibnu abi shayba ya fitar haka nan wasu malamai da dama dukkanin malaman da suke da litafan nan irin na aqida sun fitar tunda kan shi ibnu abi shayba anan ibnu abi asu haka nan ibnu abi shayba cikin kitabul iman haka nan ainihin ibnu khuzaimah cikin kitabut tauhid haka nan kuma al-lalakai cikin kitabush shari'a haka nan abin nan miltafun shau usul tsakani ahli sunna wal jamaa shine hibatullahi al-lalakai kenan al-ajuri a cikin shari'a dukkanin sun fitar haka ibnu batta a cikin ainihin al-ibana an shari'atul fiqhatun najia wurare ne da yawa da yawa da yawa wadanda ba zai yi da kisa anan ba wanda hadisin ya zama mashhuri ya zama karbabbe ya zama mutawatir sannan akwai wasu malamai da suka yi suka zama zakka da suke kokarin raunata wani lafazi na cikin hadisin musamman lafazin kulluha halikatun illa wahida ko kulluha fin nari illa wahida malami a can baya da yayi wannan kuskuren da ya shahara da wannan kuskuren shine Ibnu Hazm Allah ya gafarta mishi a cikin Al-Fisalu fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal al-Imam Ash-Shaykh al-Albani rahmatullahi alayhi ya mai mishi da martani domin Ash-Shaykh al-Albani yayi takhrijin wannan hadisi a cikin As-Sahiha ta shi to dai bo wannan takhrijin a lamba hadisi na 204 cikin mujalladi na farko ta silsilar Sahiha ya mai musu da martani da shi da Imam Shawkani wanda shi ma ya samu rawar kafa wajen wannan ainihin kokarin raunatawa sai kuma a cikin malaman zamanin nan akwai wani malami wani dama malaman Ahlus Sunna suna kyamatar da ababan da yake yi wanda suke ba daidai ba shine Al-Qardawi Yusuf Al-Qardawi a cikin As-Sahwa Al-Islamiyya ya dauko wadancan maganganun na Ibn Hazm da na Shawkani ya nemi ya goyi bayan su inda cewa maganganun ne daidai bai yiwuwa a ce al'umman manzon Allah a ce duk sun tafi wuta bayan kuma annabi ya ce al'umma shi sun bi kwayo a aljanna ya kawo wannan iskaliya wanda kuma ba daidai bace ba ma'anar ta bake ya dai maganganu anan shi kuma al-imamu ainihin wato Ash-Shaykh al-Albani ya mai mushi da martani da shi da sauran duka dan haka mu sani da cewa wannan hadisi ya inganta inganci wanda baya buƙatar nazari saboda mutawatir ne sannan kuma yana daga cikin alamun nubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin tambarin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan gashi nan abin ya bayyana a fili tun karni na farko har zuwa wannan karni da muke rayuwa karni na 15 musulmi sun shaida wannan rarrabuwa sun shaida kuma cewa akwai wata jama'a da kullun take tabbata akan gaskiya shi yasa ita jama'ar ita aka yi bayani domin ita ce al-qasd yaya za a yi a gane ta ita jama'a wanda za a fahimci ita ce akan gaskiya ita ce wadda take kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai abinda sahabbai suke akai abinda waɗanda suka biyo bayan su cikin limaman shari'a da malaman musulunci da waɗanda suke akan tafarki na gaskiya suke akai na riko da alqur'ani riko da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin aqida da suluki da ibada da sauran mu'amaloli wanda duk ya rike wannan tambar to ya rike abin da yake shine al-fiqhatun najiya akwai littafin kitabul uzla na al-imamu abu sulaiman hamadun al-khattabi rahmatullahi alayhi a cike bayani akan wannan mas'ala dalla dalla cewa ita firqatun najiya ita ce duk wasu jama'a waɗanda ke riko da littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke kan akan suluki da aqida da tafarki madaidaici akwai wata mas'ala da kuma ya kamata har ila yau mu ƙara yin tsokaci akan ta shin kungiyoyin musulunci al-jama'atul islamiyya ko suna cikin al-firqud dalla a cikin wannan littafi wannan malami ya bujiro da fatawa da aka yi wa ainihin al-allama bin bas rahmatullahi alayhi wanda aka tambaye shi game da ko kungiyoyin musulunci da ake kafawa aka bi kungiya kaza aka bi kungiya kaza yanzu ba ana magana akan halalci ko rashin halalcin kafa kungiya bane bayan an kafa ta to shin wannan kungiyar da zaran an kafa ta ta zama kungiya daya daga cikin waɗannan ainihin kungiyan bata al-allama ibnu baz rahmatullahi alayhi yake cewa ba haka bane abinda za a duba shine abbabi huwa istiqamatuha shin wannan kungiya tana tsaye akan abin da yake daidai, tana bin alqur'ani da sunna, tana kira zuwa ga tauhidi, tana kira zuwa ga biyayya ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? Idan tana yin haka, to tana cikin firqatun najiya. Idan ba ta yin haka, to tana cikin alfirqatun dalal. Dan haka babu din ba shine suna ba, babu din ba shine kungiya ba, babu din ba shine kiran kanka da wani suna mai dadi ko wanda ya dace da nagarwa. Aikin ka shi zai bayyana kana cikin firqatun najiya, kai da jama'arka, kai da masallacinka, kai da kwamitinka, kai da kungiyarka, kai da da'awarka, me zai sa ku zama cikin firqatun najiya? Shine kasancewa kuna tsaye akan bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aiki da sunnarsa, karantar da ita, bin tafarki na tauhidi, gujewa shirka, yaki da bid'a, gujewa barna, wajen suluki da ibada da mu'amala da komai naku, ya zama cewa kuna kokarin bibiyar sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuna fassara ta ne da fassarar magabata wanda da yake akan wannan suluki, ko me ya kira kanshi, ko be kira kanshi da kowane suna ba, to shine yake kan tafarki madaidaici din nan. Sannan ya sake karrara cewa shin shiga wuta da aka ce za su, shin za su dawwama a wuta? Babu dalili akan za su dawwama a wuta. Da haka wanda duk ma ya shiga wuta a cikin wanda suke cikin alfirqu dalla, indai ya mutu da asalin tauhidi, to yana cikin waɗanda Allah subhanahu wataala zai bayar da cetonsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya, bayan Allah ya musu azaba, iya abinda Allah ya kaddara zai musu. In Allah ya so kuma ya musu gafara, domin shi alwa'idu Allah yana da ƴancin ya kicika shi, domin kin cika alƙawarin azaba karamci ne da falala da daraja daukaka Allah. Da haka Allah yana yin alƙawarin azaba ga wanda suke nufuka, in ya ga dama kuma ya gafarta, kamar da Allah yake cewa azabi usibu bihi man asha, sai wanda Allah ya so, wa rahmatu wasi'at kulli shay. Da haka duk da wannan ambato da aka yi, an ja kunnan su ne, ana nuna musu ne su bi a hankali, ya suma ya kuma su kawo bid'o'i da kawo barna da kafa ƙungiyoyi ko addinai ko aqidu sabanin aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sabanin aqidar sahabbai, to kana kama tafarkin zuwa wuta. Amma fa babu wanda yake tabbatar da wannan sai shi Allah din. In Allah ya so yana iya gafarta ma bayinsa koda sun yi sabo, koda sun yi bid'a, matukar sun mutar tauhidi, wallahu ta'ala. To sai mu kuma cikin tafin da malai yake cewa bab ma zikira an annabi sallallahu alaihi wasallam min amrihi bil zumil jama'a wa ikhbarihi anna yadallahi ala aljama'a. Babin da ke bayani akan abinda aka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na umarni da yayi akan cewa musulmai su lizumci kasancewa cikin jama'ar su ta musulmai, kar ka fandare daga cikin al'ummar musulmai wanda ke karkashin shugabanci, karkashin daula, karkashin tsari, karkashin wata tafiya ta musulmai, kada ka fandare ka zama kai daban kake. Hannun Allah yana tare da jama'ar musulmai, wana baya tare da fandararren musulmi ko fandararren musulmai da suka fice daga cikin al'umma. Qala haddathana al-Musayyib ibn Wadih qala haddathana Mu'tamir ibn Sulaiman an Sulaiman huwa ibn Sufyana maula Ali Talha al-Madini an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana Allah liyajma' hadhihi al-ummati ala dalala abadan wa yadullah مع على الجماعة هكذا فعليكم بالسواد الأعظم فإنه من شذ في النار. وانا حديثي ما لا يكربو شتاني ما لم مسيب ابن واضح السلمي التلمساني أبنى التلمنسي أفون التلمنسي الحمس أصلا نشي متمن كسر تلمنسا كسر واتو أبنى أندلس. وانا مالمي Al-Imam Abu Hatim al-Razi daga cikin daliban sa yake karatu a gunsa yake cewa saduqun yukhti'u kathiran, mai gaskiya ne yana kuskure da yawa. Al-Imam an-Nasa'i ya kasance kamar yadda Al-Imam adh-Dhahabi ya ambata a cikin Mizanul I'tidal cewa wa kana an-Nasa'i hasan ar-ra'yi fi. Al-Imam an-Nasa'i yana kyautata mai zato, amma yana cewa mutane suna jin haushi na game da shi. Shi ko Al-Imam ad-Dharqutni a cikin littafin shi ad-Du'afa kai tsaye yace dha'ifu, mutum ne mai rauni. Da haka wannan malami yana da rauni, malamai suna taka tsantsan game da hadisin shi. Haka nan shi kuma yace daga Mu'tamir ibn Sulaiman, wanda malami ne thiqa min thiqat, shi kuma yace daga Sulaiman ibn Sufyan maula Ali Talha al-Madani, shi ma Sulaiman ibnu sufyan malami ne mai rauni al-imam at-tirmidhi ya fitar da hadisin sa al-dhahabi a cikin al-kashif yana cewa da'afu malami suna rawanta shi da haka akwai mutane guda biyu da ake tababa game da su a wannan isnadi daga abdullahi dan dinar daga abdullahi dan umar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu wa an abihi umar abdullahi dan umar yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma kana Allah liyajma'a hadhihi al-ummati ala ad-dalalati abada sam har abada Allah ba zai bari wannan al'umma ta yi ijma'i akan wani abu na bata ba duk abin da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hada kan shi to ba bata ba wa yadullahi ala al-jama'ati haka hannun Allah yana tare da jama'a haka za sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta fa alaikum bis-siwadil a'zam ina horonku da kubu as-siwadil a'zam wato tawaga mafi girma wanda ke kan asali fa innahu man shadda domin duk wanda ya fandare ya fita daga cikin taron al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shadda fil nari zai fandare har zuwa wuta wannan isnadi dha'ifi ne kamar yadda muka ambata saboda matsalolin da yake tare da shi Sulaiman ibn Sufyan da Al-Musayyib ibn Wadih dukkaninsu suna da matsala ta fuskar ainihin karfin haddasu amma al-Imam at-Tabarani ya ruwaito shi ta wata hanya daban daga Mu'tamir ibn Sulaiman daga Marzuq Maula al-Talha ne shi ma zuwa ga Abdullahi ibn Dinar kaga ya mu wancan mutum mai suna wato Sulaiman ibn Sufyan mutaba'a kenan haka na al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin al-Fitan cikin Jami' at-Tirmidhi ta hanyar ainihin Mu'tamir ibn Sulaiman zuwa ga Sulaiman al-Madani din nan dai da aka tunda shi da kanshi yace hadha hadithun gharibun ya'ni dha'ifun kenan haka na al-Imam at-Tabarani ya sake ruwaito shi a wani zai daban da shi da al-Imam Abubakar al-Baihaqi a cikin tafsirin shi mai suna al-Asma' was-Sifat ta hanyar Mu'tamir ibn Sulaiman daga dai shi Sufyan din can wato Sulaiman dan Sufyan din hakanan al-Haythami da ya kawo shi a cikin al-Majma'uz Zawaid Majma'uz Zawaid cikin mujalladi na biyar yake cewa rawahu at-Tabarani bi isnadaini rijalu ahadihima rijalu at-thiqatun rijalu as-sahih khala marzuq maula ali talha wa huwa thiqa al-Imam al-Hakim ya ruwaito shi har ila yau ta wasu hanyoyi daban da haka al-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi da yazo a cikin tahqiqinsa sai yake cewa wahiya indi la tablugu illa arba fuskokin wannan riwayar duka guda hudu ne ya kakkawo su yayi magana akan su kashi dai take akan cewa waɗannan hanyoyi dukkaninsu suna komawa ne zuwa ga waɗancan mutane da aka ta fuskar isnadi bai tabbata ba sai dai ta fuskar matani to gaba ta farko tana da ainihin shahid shine Allah baya hada wannan al'umma akan dalala to wannan yana da shahidi zamu ga muji shi a gaba insha Allah wa hadathana al-hulwani qala hadathana yazid ibn harun qala hadathana abdul a'la ibn abil musawir an ziyad ibn ilaqa an usama ibn sharik an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadullahi 'ala al-jama'a wannan hadisi ne sahihi duk da isnadin shi ya da rauni kwarai saboda wannan mutum mai suna wato ibn abil musawir wanda malamai sun ce maturiki ne ba a karba hadisin sa baya ga shi wannan malamin ibnu abi asin al-imam at-tabarani ya fitar da wannan riwaya da shi da waninsa wanda yana da shahidi ta hanyar riwayar sabi abdullahi dan umar wanda ta gabata din can da za ta kara mishi karfi amma da shi wannan wato ibnu abil musawir wanda sunan shi kenan ibnu abil musawir abdul a'la ibnu abil musawir al-kufi al-fakhuri wanda yana da hadisi a cikin tafsir ibnu maja shi mutum ne mai rauni ya zo na kasan madaim bal mutum ne maturiki kamar yadda malamai suka fara qala hadathana al-hasan ibn ali shine dai al-hulwani din kenan qala hadathana yazid ibn harun qala akhbarana sa'id ibn zarbi an al-hasan an ka'ab ibn asim al-ash'ari sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam yaqulu inna allaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dalala malam ya kara kawowa ta hanyar hasan ibnu ali al-hulwani din can kenan shi kuma yace hadathana yazid ibnu harun babban malami qala yazid yace akhbarana sa'id ibnu zarbi sa'id dan zarbi abu ubaidata al-khuzai yana da hadisi a cikin sunan ta imamu at-tirmidhi shi ma kuma kamar yadda Zahabi ya faɗa a cikin Al-Kashif yake cewa da'afu malami suna cewa yana da rauni anil hasan ana as an ka'b ibn asim shine abu malik al ash'ari kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai da suka zo na kasar misra shi wannan sahabi sami annabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqulu ya ji manzon Allah yana faɗan cewa inna Allah ta'ala lalle shi Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala kad ajara ummati min an tajtami'a ala dalala Allah ya tsiratar da al'ummata daga haduwa akan bata wannan isnadi ne ba'ifi saboda wannan Sa'id ibn Zarbi munkarul hadith sannan al-Hasan huwa al-Basri yana yin anana yana yin tadrisi kuma ya anana shi anan amma hadisi ne Hasan matni hadisi ne Hasan saboda shawahid din sa amma isnadi ne da'if wa haddathana Muhammad ibn Ali ibn Maimun qala haddathana Abu Ayyuba Sulaiman ibn Ubaydillah qala haddathana Mus'ab ibn Ibrahim an Sa'id ibn Abi Aruba an Qatada an Anas ibn Malik anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inna Allah qad ajara ummati an tastami'a ala dalala yasa ki kawo isnadi ta hanyar Muhammad ibn Ali ibn Maimun Ar-Raqi Al-Atta wanda yana da hadisi a cikin sunan Nasa'i sannan al-Imam Ibn Jarir ma yana riwaya daga gare shi a cikin tafsirin sa wannan malami rasuwar sa shekara ta 268 wannan malami yace haddathana Abu Ayyub Sulaiman ibn Ubaydillah shi kuma yace haddathana Mus'ab ibn Ibrahim wato al-Qaisi kenan wanda al-Imam al-Uqayli yana faɗa a cikin littafin sa ad-Du'afa al-Kabir na Uqayli cewa fi hadithihi nazar shi ko ibnu Adiyyin al-Jurjani a cikin al-Kamil fi du'afa irzali yace munkarul hadith da haka shi ma wannan isnadi yana da matsala ta wannan fuska ta fuskar wato Mus'ab ibn Ibrahim duk da yake zai samu ƙarin ƙarfi daga abin da ke kafin shi da wanda yazo a bayan shi Mus'ab ibn Ibrahim al-Qaisi yace an Sa'id ibn Abi Aruba malami ne cikin thiqatul riwayat cikin malamai an Qatada ya'ni ibn Da'amata as-Sadusi an Anas ibn Malik as-Sahabi al-Jalil radiyallahu anhu sahabi Anas ibn Malik yace anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu annabi yana cewa alayhi salatu wassalam inna Allah qad ajara ummati Allah ya tsare mana al'ummata an tajtami'a ala dalala daga ta hadu akan bata wannan hadisi ne hasan kamar yadda muka ambata tare cewa isnadi ne da'ifi saboda waccan matsala ta Mus'ab dan Ibrahim wanda malamai ba sa ainihin wato karban riwayar sa in yayi tafardi da ita qala dasana Muhammad ibn Musaffa qala dasana Abu al-Mughira an Mu'adh ibn Rifa'a an Abi Khalaf al-A'ma an Anas ibn Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal ummati la tajtami'u ala dalala fa idha ra'aytum al-ikhtilafa fa alaykum bis-suwad al-a'lam al-haqqu al-haqqa al-haqqi wa ahlihi wannan riwaya ita kuma daga malamin sa Ibn Abi Asim ya so mana daga malamin sa Muhammad ibn Musaffa shi kuma yace daga Abul Mughira mun ji a baya shine Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Khawlani daga cikin rijalul jama'ati sitta shi kuma ya anso riwayar sa a wannan isnadi daga wani daga Mu'adh ibn Rifa'a shine Mu'adh ibn Rifa'a ibn Rafi' az-Zuraqi wanda ya da hadisi a cikin littafin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i banda Muslim banda Ibn Majah cikin Ashabul Kutubus Sitta sun fitar da riwayar sa an Abi Khalaf al-A'ma daga Abu Khalaf al-A'ma wannan khadimi ne ga Anas ibn Malik hadisin shi yazo ne kawai a cikin littafin wato Ibn Majah wanda kuma yana da rauni sunansa Hazim ibn Ata amma yana da rauni kwarai da gaske dan haka wannan isnadi ne mai rauni sosai saboda shi shi yake riwaya daga Anas ibn Malik wannan isnadi ya tike zuwa ga Anas ibn Malik ta hannun wannan malami Muhammad ibn Musaffa ibn Bahlul zuwa ƙarshen isnadi qala Anas ibn Malik yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati la tajtami'u ala dalala al'umma ta bata haduwa akan bata fa idha ra'aytum al-ikhtilafa in kuka ga sabani ya bayyana a cikin al'ummata fa alaikum biswadul azam to ku bi tafarkin magabata shine swadul azam sai yace alhaqi wa ahli an karanta haka zai zama badali kenan ai alaikum bil haqi wa ahli ko ya zama istinaf sabon magana ce alhaqu wa ahli ku bi gaskiya ku bi mazowa gaskiya ko ku bi wanda ya kawo sabon abu sabuwar bid'a a cikin musulunci wannan shi ma isnadi ne dha'ifi amma hadisin dama ya kawo shi ne saboda ya zama shahidi ga wancan da ya gabata qala hadathana abu bakr qala hadathana abu khalid al ahmar an al a'mash an al musayyib ibn rafi' an yusayr ibn amr qala samitu aba mas'ud yaqulu alaykum bil jama'a fa inna allaha la yujmi'u ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ala dalala wannan isnadi ta hanya Abu Bakar ibn Abi Shayba kenan qala haddathana Abu Khalid al-Ahmar yace Abu Khalid baban Khalid al-Ahmar ya ba mu hadisi shine Sulaiman ibn Hayyan al-Kufi kenan rasuwarsa shekara ta 190 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an al-A'mash daga babban malami Sulaiman ibn Mihran al-Imam al-A'mash al-Kufi rahmatullahi alaihi A'mash kuma rasuwarsa shekara ta 148 عن المسيب ابن رافع عن يسير ابن عمرو وتو ابو جابر البصري كان وانا اكو سند سنا ابو الخيار وانا مالمي شي كوما يچه سميتو ابا مسعود ناجي ابو مسعود الانصاري yana cewa yaqul yana cewa alaikum bil jamaa ina horanku da ku tafarkin magabata fa inna allaha la yujmi'u ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ala dalala don shi allah subhanahu wa ta'ala baya tattara al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su hadu akan wani abu wanda ya zama batali wannan isnadi ne sahihi baya ga Ibn Abi Asim al-Imam al-Tabarani ya ruwaito shi a wurare fiye da guda daya haka na al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito shi izuwa ga Abu Mas'ud al-Ansari dinnan kuma yace sahihun ala shartu muslim haka nan kuma yana da shahidi na hadisin Qudama ibn Abdullah ibn Ammar shima dai a cikin wato littafin Hakim inda yake isnadin sa mai rauni ne saboda akwai Ibrahim wani da yake cima Ibrahimu a cikin sa wanda yake mutum ne mai rauni wallahu ta'ala to wannan ke sai ma dai yace qala haddathana al-Huzami qala haddathana Ibrahim ibn Muhajir ibn Mismar qala haddathana abi an Amir ibn Sa'd an abihi qala وفق عمر بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد بحبوحة الجنة بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفض ما لا يقرؤون رواية دقاء الحزامي شن إبراهيم ابن المنذر الحزامي وان ديار السيكات يريدو لتلاتن دشرة الإمام البخاري الترمذي da Nasa'i da Ibn Majah surutu hadisinsa banda Abu Dawud banda Muslim wannan malami yace haddathana Ibrahim ibn Muhajir ibn Mismar Ibrahim ibn Muhajir akwai Ibrahim ibn Muhajir Abu Ishaq al-Bajali al-Kufi wanda ke da hadisi a cikin Muslim da al-Sunan al-Arba'a to wannan Ibrahim ibn al-Muhajir ibn Jabir kenan ba shi bane alhamdulillah ya ambaci sunan kakan ibn Mismar da aka wannan madini ne yace haddathana abi to kuma wannan mutum ne mai rauni Ibrahim ibn al-Muhajir ibn Mismar mutum ne mai rauni duk da yake hadisin sahihi ne saboda yana da mutaba yace daga baban shi wato Muhajir ibn Mismar kenan daga Amir ibn Sa'd daga babansa Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas baban shi shine Sa'd dan Abu Waqqas ɗaya daga cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna wannan bawan Allah Amir ibn Sa'd yace baban shi Sa'd dan Abu Waqqas radiyallahu anhu yace waqafa Umar inda al-Jabiya Umar ya tsaya a al-Jabiya al-Jabiya wani wuri ne a ƙasar Falastinu da Umar ya da zango sanda zai kai wato wannan rangaji ziyara aiki da Umar yaje kasar Falastinu lokacin da yake halifa bayan an yi fatuhu na kasar yaje an shi mukulli din nan da kansa to yaya da zango al-Jabiya anan ne mutane wasu daga dama suka ganshi anan yayi jawabai mabambanta zaka ji ana yawan cewa Umar ya ce kaza a aljabiya Umar yayi kaza a aljabiya sunan wuri kenan sunan wuri ne har da sunan shi kenan to a wannan wajen ne Umar yake cewa a qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasalam ya mike a cikin mu yayi jawabi fa qala yace man arada bahbuhatal janna wanda yake son ya samu tsakiyar aljanna bahbuha shine wasat wanda ke son ya zama ya samu gida a cikin aljanna fa alaihi bil jamaa to lazimci jamaa kai ya sake zama fandarare ya fita daga cikin al'umma ya zama shi kadai daban fa inna shaytana ma al fadh shaytan yakan zama da wanda ya ware asalin abin da ake cewa jama'a kamar yadda muka yi ta ji a baya har zuwa yanzu shine musulmai a matsayin su na al'umma karkashin jagorancin shugabannin su karkashin tsarin musulunci da suke akai to duk wanda ya fita daga wannan ya kama hanyar shaytan to haka nan kuma in ka dauka musulmai a halin da suke a cikin wata tafiya ko wani gari ko wani halin tafiya ko wani halin tsari to duk wani da yake musulmi in dai ba waɗannan musulmin sun yi ridda bane sun ba addinin Allah to haramun ne gare shi ya ware ya koma gefe yace shi bai tabbatar da su ba bayan da yana cikin su haramun ne ga musulmi ya ware kuma wannan warewar za ta raunata karfin musulmai sannan za ta jawo fitintunu da gaba da kananan maganganu tsakankanin su kuma abinda Allah ya umarce mu da shi shine a yi haƙuri da juna a zauna ƙarƙashin tsari guda ɗaya domin inna shaytana yanzaghu bainakum shaytan zai ta kawo fitintun da rigingimu a cikin musulmai kuma in mun lura da tarihin musulunci wannan kin jin wannan nasiha da wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kawo fitintun a cikin musulmai farkon musulman da suka fara fita daga cikin jama'a sune waɗannan da suka wasa na Usman Tawaye suka fandare suka je har suka tike zuwa ga kashe shi daga nan kuma suka fita daga cikin jama'a musulmai suka zama musulmai matsala suka yi rigima da Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu suka yi rigima da Muawiya radiyallahu anhu suka yi rigima da dukkanin musulmai ba a gushe ba kuma har yau musulmai suna biyan farashin wannan fandarar da wasu daga cikinsu suka yi suka bar ainihin jama'a musulmai kawo kuma ka kalla a duk inda ɗan musulmai suke wannan shi ke jawo musu rauni shine wani ko wasu su jaya jiki daga cikin musulmai su koma gefe su fara yaƙan musulmai ko su fara sukar musulmai ko su kafirta su ko su fasikantar da su ko su kawo musu maƙarƙashiya a cikin al'amuransu wannan shine abin da yake faruwa da irin ƙungiyoyi ko tafiya irin ta Boko Haram da ire-irensu daka haramun ne ba'idun ga musulmi ya fita daga cikin jama'ar musulmai daga cikin tawagar musulmai ya koma gefe ya ce shi ba ruwan shi dace ko ya jawo su tsararu ya ware su daga cikin musulmai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana haka kuma yayi tankiya kuma ya ce aiki ne na ƴan wuta wanda da yake sai ya samu kanshi a cikin aljanna da ya kokari ya tsaya cikin al'umman musulmai ya lazimci zama da su ya hakuri da su قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي هو الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وانا اسنادي دقى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ko amawi kamar yadda nace a asalin kiyasi na sarfu in an zo nasaba zuwa ga umayya shine a ce umawi amma kuma wannan ba shine sama da aka ji ba kaman wancan ne na ibnu abdul barri annamari shi ma ga yake ma wannan nunin fataha a ce daga a ce namari to haka wannan shi ma abin da yake aswab shine a ce al-amawi kamar yadda as-sakhawi ya bayyana a cikin littafin shi na sharhin alfiya shine fatuhul mughi ina fata mun gane amma dai ya sa an saba a baka ana cewa umawi din amma abin da yake aswab saboda shine sama'i da aka ji shine a ce amawi wancan ma a ce namal wallahu ta'ala wannan malami ne da yake dangantuwa zuwa ga Banu Umayya aslan yana daga cikin malaman su Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i wato as-sitta ma khalab ibn majah ke rasuwarsa shekara ta 249 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi kuma yake haddasana Abu Bakar ibn Ayyash malam Abu Bakar dan Ayyash ya ba mu labari babban malamin Qur'anin nan Abu Bakar ibn Ayyash ne al-Asadi al-Kufi al-Muqri al-Qali ne babban makarantar al-Qur'ani malami ne fika cikin fikat al-Imam al-Bukhari da al-Arba'a sarwatu hadisinsa banda al-Imam Muslim an Asim يعني ابن بهدلة عاصم ابن أبو النجود شني عاصم ابن بهدلة عن زر زر ابن حبيش ابن حباشة وانا مالذي شما مالذي مكان تاع القرآن داك وانا اسنا ديني مسلسل دو قراء داسنا أجيري قراء نيشي كنشي أو بكر بن عياش دا عاصم دو كما عاصم دا كسني مكراء دو كما زر دو حبيش wanda babban dalibi ne daga cikin daliban makaranta Ibn Mas'ud an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man arada bahbuhatil janna falyalzamil jamaa wannan riwaya ce irin waccan keke da keke kuma isnadin ta isnadi ne kyakkyawa isnadi ne wanda yake kyakkyawa duk da akwai dan rauni kankani game da wasu a ciki kamar shi Asim ibn Abdul Majud rahmatullahi alaihim jami'a qala dasana Isma'il ibn Salim qala dasana Nadr ibn Isma'il Abul Mughira qala dasana Muhammad ibn Sawqa an Abdullah ibn Dinar an ibn Umara an Umara anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bil jama'a wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'al wahid وهو من اثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة وانا اسنادي تهني إسماعيل ابن سالم الصائق وانا دكتكير رجال مسلم ني شكما يتي حدثنا النضر ابن إسماعيل أبو المغيرة شكما يتي حدثنا محمد ابن سوقا أبو بكر الغنوي كينا وتم كوفا ني دكتكير رجال الجماعة شكما يتي أنا عبد الله بن نار تابعي عن ابن عمر daga سيدنا عبد الله بن عمر عن عمر daga بابن شي عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام yana cewa alaikum bil jamaa ina horanku da lazimtar tawagan musulmai kar ku fita daga cikin musulmai wa iyyakum wal furqa ahirdun kuna hana ku raba kan jamaa fa inna ash-shaytana ma'al wahid shaytan yana zama tare da wanda ya fita daga cikin mutane وهو من اثنين ابعد يكن نيسانتر متاني بيو داك سنا قاروا شيطان نا قار نيسانتر daga gurin su ومن اراد بحبوات الجنه فعليه بالجماعه wanda yake son ya samu shiga cikin jama'a ya samu shiga aljanna tsakiyata to ya bi tawaga al'umma kamar yadda muka yi ta fada muna ƙara mutawa warewa daga cikin musulmai sharri ne fitina ne hatta wato mutun shi kadai ya koma inda babu musulmai ya gida babu kyau ko a cikin gidansa ya dinga kwana shi kadai a daki wannan duka an hana domin duk sufofi ne na warewa daga cikin mutane haka nan ka dinga sallah kai kadai baka zuwa sallar jami'i babu kyau dan warewa ne daga cikin musulmai haka nan ka ware musulmai suna wata ibada kai ka ki tare da su kace kai ba za ka yi sallar tarawih ba ko kuma irin da wasu suke yi ana shan ruwa suna azumi ko ana azumi suna shan ruwa ko da kana ganin cewa kai kake da hujja duka babu kyau domin duka wannan sigogi ne na warewa daga cikin musulmai ko musulmai sun hada akan wata fahimta wadda shawara ta kama a yi ta kai ka ce ba za ka bi ba za a yi tafiya an yi shawarar to za mu bi hanya kaza ka ce ni ba zan bi ba ko za mu yi abu iri kaza a unguwar nan za mu hada kwamiti na tsaro a unguwarmu ka ce kai ba ruwanka kai comrade ko ka ce an hadu akan za a dinga rufe gate din anguwan nan karfe kaza ko za a hana masu abu iri kaza shigowa anguwan nan ce ƴan mata dake yawo tsirara an hana a ba su haya a gidajen dake anguwan nan kai ka ce ba ruwana
waye sai mun gidan ina gina da kudi na sai na bayar duka wannan suwar ne na fandarewa abinda al'umma suka bayi akai to hanya ce ta shedan mu gane jama'a al'aslu shine wancan khawarijancin amma kuma duka waɗannan furu'a ne rassa ne na abinda hadisin ke hanawa shine fandarewa al'umman musulmai akan abinda suka hadu akai wanda suka shawarta suka ga cewa ya dace a yi shi a cikin rayuwarsu to ballantana kuma abinda addinin su ya tabbatar duk wannan hanya ce ta shedan hanya ce ta bata hanya ce ta girman kai hanya ce ta fandarewa gaskiya da haka duk wanda ya sani haka zama ya kokari ya tuba ba daidai bane wannan hadisi al-imamu at-tirmidhi ya fitar da shi da nasai a cikin al-kubra da cikin tafin shi ishratun nisa wannan isnadin yana da dan rauni kadan amma hadisin ya inganta mai raunin shi shine wancan mutum mai suna An-Nadr ibn Isma'il wanda wasu malami suna cewa laysa bil qawi da yake ya samu muta ba haka na al-imam al-hakim ya rawaito shi ma malam ya sake cewa haddathana duhaimun qala haddathana abdullah ibn wahab qala haddathana abu hani'in an amr ibn malik an fadala ibn ubayd qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la tas'al anhum rajulun faraka al-jama'a malai sake kawo mana wannan hadisi ta hanyar wannan hadisi ta hanyar Duhaim Duhaim shine Abdurrahman ibnu Ibrahim ibnu Amr ibnu Maimun ad-Dimashqi babban malami ne min kibari shuyukhil Imam al-Bukhari Duhaim maulani bararran bawa ne ga dangin Sayyidina Usman radiyallahu anhu alƙali ne na musulunci yayi alƙalanci a ƙasar Urdun da Falastin Duhaim tasghiri ne na Dahman ko ma'anar Duhaim ko Dahman shine kamar kace hatsabibi ko shedani da haka aka ce baya son wannan lakabin yana Allah ya sabbe su amma ya iya ya riga ya bi shi kuma su suna faɗan shi ne da ma'anar yabo kamar yadda kura za a ce ai maye ne wannan ko sheke ne ya iya mas ce kai wannan da kake ganin shi matsiyaci ne wato ba tsiya ta rashin arziki ba ko tsiya ta arziki to shi zai ce mushi Duhaim baya son lakabin amma dalibai sun riga sun manna mai ya riga ya bi shi ka ji riga shi da dalibin shi ne yake cewa da sana Duhaim kuma ya ce malam Habibi ya ba mu hadisi na fata mun gane wannan Allah ya gafarta musu wannan bayani zaka yi samu shi a tafin Nuzhatul Alba fi Al-Alqab Nuzhatul Alba fi Al-Alqab ta Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo wannan zance ya tattauna akai yace malamin baya son wannan lakabi amma ana faɗa mishi shi kuma yace daga malamin shi Abdullahi dan Wahab al-Misri kenan daga Abu Hani'in daga Amr dan Malik al-Hamadani al-Muradi wanda ya da hadisi a cikin al-Adabul Mufrad Bukhari da kuma al-Kutubul Arba'a daga Fadala ibn Ubayd shi kuma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabbai da suka je yakin Uhud bai je Badar ba amma ya je yakin Uhud ya rasu a shekara ta 54 bayan 54 ko da uku bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam Muslim da al-a'immatul arba'a sarwato hadisan sa shi kuma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yace thalathatun la tas'al anhu mutane uku karka tambaya game da su ma'ana karka tambaya game da su dama halakaku ne kawai sun riga sun halaka rajulun faraqal jama'a mutumin da ya fandare daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na ɗayan su cikon nabiyin wa abdun abiqun da mutumin da yake bawa ya gudu daga gun ubangidansa ya mutu akan wannan tafarki na ukun su wa mura'atun da mata wadda take ghaba anha zawjuha mijinta ya fita ya barta a gida ko ya tafiya ya barta a wani gari wa qad kafaha mu'unata hayatiha kuma ya biya mata dukkanin bukatun rayuwarta sutura da abinci da wurin kwana ya sa mata kati a waya ta kira shi in bai da kuɗi ya turo mata yayi kaza duk abin da ya kamata yayi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fatabarrajat take fita babu tsari shine ma'anar tabarruci ta fita iya sarranta ta fita ta ga dama ta shiga makwabta ta dinga yawo anguwa anguwa gida gida ta sa jan baki ta yi waya da wannan ta gaisa da wannan ta washe wannan baki wannan mata karka tambaya game da ta halakakkiya ce tana da uzuri idan mijinta bai kiyaye mata ma'unatul aishi ba za ta fito ta nemi abin da za ta rayu akai nan ma kuma bil ma'ruf amma ya biya mata bukatar da take bukatuwa kuma ya tafi ci gaba da nemo abinci ne fa ya fita da safe ya nemo na gobe ko ya tafi safara ko ya tafi aikin gwamnati ko soja ne an tura shi ribadi ko ya tafi NYSC ko ya tafi umara ko ya tafi aikin haji ko ya tafi neman magani duk abin da ya fita ya batta a gida kamar yadda kiyala da cikin zai fita ya batta amma ita kuma ta ci gaba da rashin arziki da rashin mutunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta shiga halaka ya kamata mata su zo na hadisi kuma su tuba sai ne irin yadda suke kuma yanzu ganin mata suke ma su an ce kasu fita ma to fa an taba yancin su sai su nemo lauyoyi da yan kare yancin mata su taya su rigima da mazaje su taya su rigima da Allah wannan ba garamin halaka bace Allah ya tsare mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin sa al-Adabul Mufrad haka nan al-Bazzar a cikin musnadin sa haka Ibn Hibban dukkanin su lafazin la tasal wasu kuma sun ruwaito shi da lafarin la tasal anhum shi ma ana iya fadan haka hadisi ne kuma wanda yake sahihi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama ash-shahidi shine mutumin da ya fita daga cikin jama'ar musulmai ya kama hanyar halaka ko kuma ya ma halaka Allah ka tsare mu daga halaka qala hadathana hudba qala hadathana mahdi ibn maimun an ghailan ibn jarir an ziyad ibn riyah an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja 'anil jama'ati wa faraka al-jama'ata mata mitatan jahiliyatan daga Khalid ibn sorry daga Hudba ibn Khalid daga Mahdi dan Maimun Abu Yahya al-Qurdi shi kuma yace daga Ghailan ibn Jarir al-Basri kenan wanda ya rusuka ta 1929 daga Ziyad ibn Riyah ana mushi al-kunya da Abu Qais shi ma mutumin Basra ne al-Imam Muslim da al-Imam An-Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa tabi'i ne yace daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam Abu Huraira rahmatullahi wa radiyallahu anhu Abu Huraira yace daga Annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man kharaja 'anil jama'a haka yazo a wannan lafazin na ainihin wannan malami amma duk wanda suka ruwaito a wani wuri sun zo ne lafazin man kharaja 'anil ta'a wanda ya fita daga da'ar shugabanni na al'ummar musulmai wa faraqal jama'a yi barambaran da musulmai mata ne ta tan jahiliya zai mutu irin mutuwar maguzanci me ake nufi da mutuwar maguzanci al-Imam Muslim yace abinda ake nufi shine ma'ana ha shine mata kama ya mutu ahlul jahil ahlul jahiliyati bila ba'atin li amir ya mutu kamar yadda mutanen zamanin jahiliya suke mutuwa ba tare sa karkashin biyayya ga wani shugaba ba ya mutu fil fawda a cikin hayaniya wato su a jahiliya babu wani shugaba da yake da alfarma ko ake girmama shi ake jin maganar sa kowa zaman kanshi yake zaman dan murna ake zaman bariki ake zaman rashin arziki ne jahiliya da haka duk wanda ya mutu bai mutu karkashin wani tsari ba ya mutu ne kai a madadin kanshi to haka duk mutumin da yayi tawaye mu shugaba na musulmai shugaban al'ummar musulmai ya fita daga cikin su ya rabu da jama'ar musulmai to ya mutu irin wannan mutuwa ta Allah wadare mutuwa ta tsari a maguzance Allah ka tsare mu daga mutuwa a maguzance qala da sanan ibn kasib qala da sanan al-mughira ibn abdurrahman an ibn ghaila an ibn ajlan an zaid ibn aslam عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية دقى ابن كاسب من جيش أبا يشين يعقوب ابن حميد ابن كاسب دقى المغيرة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله المدني دقى محمد ابن عجلان دقى زيد ابن أسلم وبما لم فكه على الفكه العمري يا رسيكة الهدية تلاتن دا شدة يناتك من ينتابي أي كما لم فكه عن ابن عمر daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi qala sayyidina Abdullah yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabi yana cewa man faraqal jama'ata wanda ya rabu da jama'a fa innahu yamutu mitatan jahiliya, zai mutu mutuwa irin ta maguzawa. Wannan hadisin da shi da wancan da ya gabata al-Imam Muslim ya ruwaito su a cikin kitabul imara na as-sahih din sa ta hanyar malam Abdurrahman ibn Mahdi daga wancan Maimun din shine isnadin al-Imam Muslim. Baya ga Muslim ma al-Imam Nasa'i da Ahmad sun ruwaito da wasu malamai, amma tunda ma Muslim ya ruwaito kaga fa kan jawazal kantara ba ma sai an ambaci wani ba an ga dama. Shi ma dai wannan lafazin abin da yace fa innahu yamutu, to zai mutu in dai bai dawo cikin taron al'ummar musulmai, ya zauna cikin tsarin da musulmai suke akai na shugabanci ba, to zai mutu irin mutuwar maguzanci. Allah ka tsare mu daga mutuwa maguzanci. Qala da sana Muhammad ibn Auf, qala da sana Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash, qala da sana Abi an Damdam ibn Zur'a an Shuraih ibn Ubayd an Ka'ab ibn Asim قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة ولا يستباه بيضة المسلمين. إسناد ثاني محمد بن عوف دغ محمد بن إسماعيل بن أياش مكياي وانا محمد بن إسماعيل بن أياش ضعيفي la siyama fi riwayatihi an abi, wanda ita ce kuma irin wannan baban shi shine Isma'il dan Ayyash, shi kuma yace daga Damdam ibn Zur'a ajone irin suna ba taba ji wanda ya sa wadan shi wannan suna dibele ke mutane Damdam ya kamata wani ya gwada ko ibn Zur'a ibn Saw kenan al-Hadrami al-Himsi, ya daga cikin rijalu al-Imam Abu Dawud daga cikin mafarid na Abu Dawud ya karwaito daga gare shi an Shuraih ibn Ubayd, shi kuma Shuraih ibn Ubayd shi ma Hadrami ne daga Ka'ab ibn Asim sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Malik al-Ash'ari shine Ka'ab ibn Asim. Qala yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji Annabi alaihi salatu wasallam yana cewa, Annabi yana cewa inna Allah ta'ala, lalle Allah Ubangiji madaukakin sarki, kad ajara li ala ummati min falasin, ya muna alfarma ya tsare al'umma ta daga abu uku la ya judu. Allah ya dace al'umma ba za su hadu duk duniyar musulmai su zama cikin yunwa da fari ba, wannan bai hana a samu wani bangare ko wani wuri su ji yunwa ko su yi fari ba. Yace wala yasmi'u ala dalala, Allah ya tsare muna al'umma ta daga ba za su taba haduwa akan wani abu kuma wannan abun ya zama bata. Wala yustabahu, a wata riwaya wala tustabahu baydatul muslimina, Allah ya tsare mun al'umma ta daga ba za a taba tumbuke su gaba daya ba. Albayda shine wato almujtama ko as-sultan, mulkin musulmai ko al'ummar musulmai, jama'ar musulmai ba za su taba samun wani lokaci da za a ce an kawar da su a doron duniya ba. Duk irin gwagwarmayar da aka yi a baya da tatar, irin gwagwarmayar da aka yi da ainihin bizanta, irin gwagwarmayar da aka yi da batiniya, gwagwarmayar da aka yi da yan ubaidiya, da duk arnan da aka yi gwagwarmayar da su a baya da na nan kusa, yakin duniya na biyu, yakin Rasha da Afghanistan, yakin musulmai da aka yi a Bosnia Herzegovina, da duk inda ake yakin ba a taba isti'salin musulmai a ce an kawo ƙarshen su ba, ba a taba ba. Allah ya cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawar za a iya dai a raunata su a yi musu fata-fata bisa wata jarabawa da Allah ya musu ko sabawa Allah da suka yi, amma dai za su ci gaba da wanzuwa, domin da za a samu a kauda musulmai da tun kauda daular Bagadaza a shekara ta 656 din nan da tun an kauda musulmai gaba kida, wannan ta'annati da Mongolia suka wa musulmai ya kai ta'annati. Allah ka tsare mu. Wannan hadisi al-Imam Ad-Darqutni Abu al-Hasan ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa, haka al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman, haka nan al-Imam Abu Jarir ibn Jarir al-Tabari a cikin Tahdhibul Athar shi ma ruwaito shi, kuma hadisi ne tabbatacce a Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin a lamba hadisi na 1331 ya kawo shi cikin sahiha, ya tabbatar da ingancin sa da shawahid da ya kawo masa, da haka hadisi ne tabbatacce shi ma yana daga cikin alamun nubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Za mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.